gane ku. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25:31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a sashen VOA Africa. Kamita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu sashen zangon FM a Jamhuriyar Nijar. Da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Faki
tare da ni Amina Bahari Auna.
Yace rike amana abu ne mai muhimmanci haka kuma cinye ta abu ne mara kyau akan iya kiran sa ma da zalunci domin duk wanda aka baiwa amana ya cinye to lallai yayi zalunci haka ma Allah ba zai yafe wa mutum ba idan ya ci amanar wani sai idan mutumin ne ya yafe masa sannan Allah zai yafe masa dan haka cin amana ba karamar matsala bace ina kira ga al'umma da mu guji cin amanar ƴan uwan mu
ko Zara'u kinje kuma amsar Daniel Mangi yace ta babban magana bari mu tambayi Google
shi kuma Usaini dan gwate karasuwa daga jahar Yobe yace ai amana daya ce duk wanda yayi kokarin cin ta sai ya fara gani tun a nan duniya kafin gobe kiyama dan haka Allah ka bamu ikon rike ta hannu biyu
to sai kuma amsar Musa Ibrahim Yaruro Jos Allah sa na fada daidai yace amana kayan ubangiji kuma mai cin amanar mutum zaka samu baya so a ci amanar shi
sai amsar Awalu Shaibu Amfani yace salam filin shirin yau da gobe gaskiya rike amana abu ne mai matukar muhimmanci sai dai yanzu amana tayi karanci fatan mu dai Allah ya bamu ikon rike amana da aka bamu
to amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Usman Muhammad daga jihar Bauchi a karamar hukumar Katagum inda yace yau da gobe hakika idan an ce ka rike amana to an dora maka wani nauyi sannan rike amana yana da tasiri sosai domin anan za a iya gwada gaskiyar mutum anan kuma za a iya auna yanayin imani da tsoron Allah sa
Alhaji Mele Yusufari yace amana babban nauyi ne ga duk wanda aka bashi yana da kyau duk wanda aka bashi amana ya rike ta tamkar nashi na kanshi domin samun lada daga Ubangiji da kuma kima daga gurin al'umma
to shi kuma Isa Garu Lawali ne fili Taraba cewa yayi yau da gobe hakika babu mai iya rike amana sai dan amana
Amsar Sha'ibu Zidane NTA Kefi yace amana wata aba ce mai matukar muhimmanci wadda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta, kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai ne matuka. Dan haka ƴan uwa, mu kasance masu rike amana domin tsira ga azabar Ubangiji duniya da lahira.
Ka amsar mu ta gaba kuma ta fito daga Rabiu Nuhu na Bukka, inda ya ce, assalamu yau da gobe ikon Allah. Ai, duk wanda ya ce ka rike amana, masoyin ka ne, kuma rike amana yana ɗaukaka darajar ɗan adam a koda yaushe.
Sai Hajara Umar ta ce rike sirrin wani ko kaya ta yanda wani ma bai san hakan ta faru tsakanin ku ba, wannan shine mutumin kwarai na gari ne, imani. Tasirin ta kuma yana ƙara zaman lafiya a cikin al'umma da san juna.
To sai kuma amsar Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi, karamar hukumar Bunza, inda ya ce, amana wata abu ce mai matukar muhimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta, kuma duk wanda ya baka amana to ya yadda da kai, kuma kai kokarin rike ta tsakaninka da Allah.
Sai amsar Isa Kopsi Asarara yace, to yau da gobe a ta fahimtar amana wata abu ce mai matukar tasiri a rayuwa, domin idan ka zama mai amana to ka shata ne dukkanin matattakalar da ke gabanka na kalubale.
Shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa yayi, to gaskiya rikon amana abu ce mai kyau, sai dai mafi yawan mu ba mu rike amana.
Sai Muhammad Tukur Isa yace, gaskiya ita amana abu ce mai kyau, mutanen wannan lokaci ba mu da gaskiya, shi yasa babu amana. Allah ka bamu ikon yin gaskiya a rayuwa, amin.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Zainab Musa mai Aduwa tare da Hajja Fure mai Aduwa, inda suka ce, hakika idan aka ce ka rike amana yana nufin ka rike abinda aka baka da matukar muhimmanci, na kuɗi ne ko magana ko kuma wata dukiyar marayu. Duk mai rikon amana Allah yana ɗaukaka darajar shi, kuma mutane za su dinga ganin girman shi sosai sabanin wanda baya da rikon amana.
Sai Ayuba Imam Kasim yace, rike amana abu ne wanda addini ya umarni da yinsa, don haka babu abin da ya kawo mana nakasa da ci baya a cikin al'umma sai rashin rike amana.
To sai kuma amsar Bahari Muktar Daura, inda yace, hakika idan aka ce wannan amana ce to lalle mutum ya rike ta da muhimmanci sosai, saboda idan mutum ya ci amana to ba zai gama da duniya lafiya ba, amma idan mutum ya kiyaye amana to hakika ya kubuta daga fushin Ubangiji.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Abdul Aziz Isa Gadanya daga jihar Kano, yace, hakika abinda na fahimta idan aka ce rike amana shine wato ka zama mai gaskiya, wato har abada gaskiya guda ɗaya ce, kuma daga kinta sai bata.
To amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Saminu Mai Mai ta Fafalewa, inda yace, abinda nake fahimta idan aka ce rike amana shine a ba ma mutum wani abu ya rike yadda aka bashi, sannan tasirin rike amana shine yana ƙarawa mutum kwarjini da mutunci.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim, da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu.
Sunana Shaibu Lili.
Sunana Babangida Aliyu Abdullahi.
To baki, barka da zuwa na zaure namu. Idan aka ce amana, kowa yana da mahangarsa akan menene ita kalmar amana, kuma me take nufi? Ana kuma mahangar mecece amana?
Amana wato akwai fuskoki daban-daban da za a iya fuskantar amana. Tashin farko addinance sama da ƙasa da baki daya sun tsayu ne saboda amanin da suka ɗauko wajen Ubangiji. Allah ya ce musu zo su tsaya, suna so ko ba sa so suka ce sun tsaya tare da mika wuya ga Allah. Wannan amana shi ne cewa yi wa Allah ta'a, yi wa Allah biyayya da abin da ya ɗora ka a kai, ya ce maka kai za ka iya, kai iyawaka, duk kuma abin da ya hana ka za ka hannu. Farko kenan amana. Sannan idan aka zo kuma ka shigo wayansu kamar yadda muke amfani da amana, amma an gata addini wani lokaci ɗaukan wani abu in baka ajiya, ana kiran shi amana, an ba shi amana. Wani lokaci in zanna da kai in gaya maka magana tsakani na da kai ta sirri, wannan magana amana ce a ga dukiya abin nan. Yana iya kuma a ce a'a daukan kamar zamantakewa na aure, auratayya, in aure da makamantan su amana ce. Abokantaka wani da wani, ko kawa ko wane ne, amana ce. To duka waɗannan suna iya daukan zamantowa amana.
Wani shayo matsayin kada da cicu an dade ana yi an sani ne amana, idan babba ya ce amana ne yake nufi.
Alhamdulillah, ita amana kamar yadda Malam Abubakar ya yi bayani shi a addinance, don haka bari mu siffanta ta kuma akan waɗanda ba su da addini. Da farko dai, ita amana tana kan turaku guda uku ne. Na farko shi ne kula, na biyu shi ne ajiya, na uku kuma amincewa.
Wato sai mutum ya amince da amanan mata,
sai ka amince, sai kuma ka kula, sai kuma ka tsare. Waɗannan abubuwa guda uku shi ne ake wa amana riko. Amma kuma akwai abubuwa guda biyu wanda ba mu kawo a kansu ba, shi ne na cin amanar. Su kuma guda biyu ne, ya Allah kana so ne, ko kuma kaddara ce ta auka.
To kafin mu je ga menene cin amana din, matasa akwai yanda suke kallon amana da kuma yanda suke fasarawa in an ce amana. A matsayinka na matashi, Malam Babangida, in aka ce maka amana ko an baka amana, kai ya kake dauka?
To idan an ce amana, da farko dai abin da mutum zai fara dubawa shine kai kanka amanan kanka ne. Ta yiwuwa akwai abubuwan da kai zaka cutar da jikinka, ko wani na mu'amala da aka baka na rayuwar kanka, in ka ci amanar kanka, amana za ta sike musamman. Amana wani abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban. Kamar yadda magabata suka yi jawabi, akwai amana na zamantakewa, akwai amana na amanar kasa da aka dora maka wani haƙƙi, akwai amana na shugabanci da aka baka ka jagoranci wani abu, akwai amana na fannoni daban-daban.
A matsayinka na matashi, me kuke daukan amana?
To amana muna daukan sa ne abu ne wanda za an amince da kai, an yi da gaskiyarka, yasa aka baka riƙon wannan amana. Ta yi a wata kalamoni kalamai ne aka ce na baka amana ka ajiye ni sirri. To kaga an yi da kai ne, da ba a yarda da kai ba za a iya gama ba. Ta iya wani shugabanci ne aka dora maka, an ga za ka iya, ka ce ga amana.
To amma tana yiwuwa a tsakankan matasa?
Kwarai da gaske, ai kun san iya cewa rashin ba matasa amana ko su jagoranci musu al'amura sai su ake samun wasu matsaloli.
To kana suwa da waye kamata a baiwa amana, ko da suwa kuma ake iya yin amana ne, Mallam Jidda?
Dan adam gabaki daya, tunda bisa ga halittar da aka yi mai amana ce, ana iya cewa kowa ana iya ba shi amana. Sai dai wajen maganar ba da amana, tashin farko ya kamata kuna a auna wace ce, menene kake da ita wanda kake so ka bayar, sai ka fayyace menene kake rike da shi wanda zaka danka matsayin amana. To sai in ka fayyace wannan, to nan kuma yanzu wanda zaka danka ma kuma sai ka kara fayyace shi, wane ne zai iya rike maka wannan abu? Ka dauka yanzu kana da wani sirri, kana so ka gaya ma wani, kuma kana son in dai ba shi din ba, banka son wani mahaluki kuma yake, sai kenan idan ka tashi sai ka auna waye zaka gaya ma wanda zai tabbata. Da akwai amana wanda idan har ka zo ka zanna kai magana da mutum, ko ka danga mai abu, ko ka ko duk dai wani abu da yake danganta amana, da in ka danka wa mutane wannan amana yadda aka danka ma, sannan hakan ne yake tabbatarwa. In magana ce kace mai kai kadai kawai na ga ban son wani ji, har ya bar duniya bai furta mu wani, ko waye ne kuma? Tunda nasi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa farkon abin da za a fara daukewa cikin tsakanin al'umma ita ce amana. To babu mamaki a yanzu idan ya kasance babu amanar, kuma amanar nan ta kowace fuska ka fuskance ta, ita fuskar magana ce, yau wanda kake tunanin shine amintaccenka, kana gama gaya mai magana, kana tashi a wannan waje, shi ma zai tunani yana da amintaccen shi. To daga nan kafin a waye gari labari ya faso. Idan mukami ne ko abin da kake tunanin in wannan ka danka mai zai maka riƙon amana, zai kula maka da shi, to duka dai yanzu da muka kwarin ka tashi, musamman a Najeriya wanda muke tunanin za su riƙon amana, wasu sai mu zo mu gan su an yi walƙiya, sai babu amana tare da su. In wajen auratayya ne wanda ake tunanin yau idan an yi, in mutum ce kana ganin za ta rufa ma asiri, ku rufa ma juna asiri, to kana yin auren asirin ka ya tuno, ita ma kanta tana tunanin kai za ku haɗu a rufa ma juna asiri, tana auren ka asirin ta ne ya tuno. Duk waɗannan abubuwa yau ana ganin su. To wannan amanar ya danganta da mecece amanar taka, wacce kake so, kake so a rika amma sannan kuma tilas ka fayyace wa kake tunani, wanda kenan nan sai dai ka karfafa zato amma baka da tabbasa sai kai mu aure da mutum.
To malami, a da dan uwa idan wani ya wuce a cikin su, wato sai ka abinda za su bari na daga dukiyar su ko iyalin su, shi dan uwan da aka bari a raye shi ya san cewa yaro ko ƴaƴan da aka haifa ko matar ta zama amana a gare su, su za su tabbatar da cewa ba su wulakanta ba, kuma an rike amana na har sai in jigado ne yaro ya girma an bashi idan aurarwa ne an dai. Shin hakan yake har yanzu a wannan zamanin nan?
To alhamdulillah ni zan ce sai mu godiya ga iyayen ayyansu da ya zuwa yau muka san bambancin rikon amana ma da cinta. Kuma ita rikon amana fa ba a baiwa kowa sai mai hankali, idan kuma za a baiwa mai hankalin nan sai an gita sharuɗa. Wato kaman jirwaye ne na wanka, baka sani inda zai taba maka a jiki. Idan abin alheri ko kuma misali ya zo dole ne kake gabatar da shi. Amma ɗaya daga cikin bayanin da Mala Abubakar ya yi dangane da maganar bayan da aure, an san aure amana ne. To amma mafi yawa kamar yadda na faɗa ba a kindaye sharadi idan za a bayar, cewa ake gata nan kai mata riko ka rike ta. In aka ce maka amana ma ba a ce maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, in ka san zaka ci ne to ka ban mana kayan mu, ba a yin wani.
Wato ba a fayyacewa?
Ba a fayyacewa, dole ne ka gindaya sharuɗa. Alal misali kamar yadda kika ɗauko maganan kula da dukiyar marayu da su marayun kansu, ai addinan shi an ce idan sun kai wani manzali da ga musu dukiyar su to kin ga sharadi ya gita nan. Amma idan ba a yi wannan ba fa, ko ni ne na karɓa zan ce adi hayyo mu tanadi ne, ba a ce mun ya zuwa lokaci kaza ba in ba ku.
To ita kanta amana tana da sharadi,
dole a gita mata sharadi. To mukan bayar da amana babu sharadi, don haka a ƙarshe idan aka zo koda hukunci za a yi, sai ka ga wanda ya ci amanan nan fa ya bi hanya ne kamar yadda na yi bayani da fari, don sauran sa ko kuma kaddara. A so a ci amana domin dama ana da buƙatar ki ko kuma wani abu ya zo ya gita. To idan babu sharadi wanda zai sa ka kafa kafa, to ana iya cin amana. To kin ga anan wanda aka baiwa amana koda yana da laifin goma ne sai a kwarenye akan guda uku yake da shi domin kaddara ce ta faɗa.
Wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana, menene ka'idojin da iyakar ta ke.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mun ji ta bangaren dattawa da yadda suka fahimci amana kafin mu koma wajen su Binta a shakata da wannan waka. Yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin matasa da yadda suka dauki amana musamman ma wajen neman aure. Amma bari mu ji yadda aka amsa tambayar Binta a zauren.
Wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana, menene ka'idojinki da iyakar ta kenan.
Shi yasa amana fa kamar yadda Babangida ya faɗa, kai kanka amana ne a kanka. Domin idan ba son zuciya ba, babu yanda za a yi mutum ya ga mutuwa ya je ya afka mata. In ko ya afka mata kamar yadda na yi bayani ne, amanan nan da aka bashi bai da hankali aka bashi. Don duk wanda ya je afka wa mutuwa to ba hankali gare shi.
To ya ci amanan kankin kansa.
Kwarai da gaske. To amma idan mutum yana da hankali bai afka wa mutuwa. To in ko za ka kiyayewa afka wa mutuwa, to duk wani abin da aka baka aka ce shi amana ne, to ka rike shi tamkar haka kamar yadda ka rike taka. Amana ɗaya daga cikin abubuwan da mukan kuskure bayan wannan maganar sharadi yana zowa akan ni na kasa ne amma bari in damka ma wani da nasa zai yi.
Babangida, rayuwar ku ta matasa nila idan aka kwace maka budurwa shine an ce maka amana ko kana da budurwa abokinka ya je ya bi ta bayan gida ya fi ka iya rawa ya fi ka iya zance ya ga mata abin da take so shine cin amana a wurin ku.
A wajen samari matasa ire-ire na ta iya yiwuwa bai iya kalamai ko kuma bai iya daukan wanka ba, ya zama kamar ustaz kullun da katin aswaki abokin su kuma zai zo sassab. To ku dole hankalinta zai kuma wajen.
To wannan kuma idan yayi ya ce
ta iya an yi daya biyu an yi uku shi aboki na gano wancan fitina take taken ta bari kamar ni take da rai
kuma to sai a bari
shi ya saka ai biyu babu ta iya yi wa akwai mutum abokai to idan aka koma baya har ya kasance jama'a sun san jawabin sun kuma wa'azantu dangane da maganar aure duk wanda ya shiga yake neman aure ai dole wani in ya zo ya kiyaye sai wancan ya ce ma ya su to amma ligan ya to ake shi yasa labarin cewa neman ta ake a ci yanzu akwai wanda zai zo ya raba ka da wannan yarinyar ba dan komai ba dan kai kaka
wato ko da shi zai aura
kuma ita ka ta samu wanda za ta aura so a fakaice ya zo akan maganar neman aure ne amma ya ci amana baka fitowa kace mishi kai mijin amana
amma dai dukkan amanan da su magabata suka yi amana nan har yanzu akwai ta kuma mutane masu rike amana zan baki misali
wato wucewa
da izo din lokacin da muke jami'a akwai wata bayar Allah har gobe ina mamakin ta muna kungiyar MSS na Muslims Union Society ana irin hada kudin dalibai an zo an yi mitin kwan dan yoni abu da haka wallahi bayar Allah nan yanda kudin suke wadannan kudaden da muke cewa ta ajiyin hakan suke bata sanja suwa durin da kake za ta rubuta ta daure kudin ta aje ran da kake ta kawo su wadannan kudaden ta kawo to kin wannan ba za ci duka mutane sun tabe ba
wato a duk tsawon zamani har zuwa tashin kiyama
nagari ba za su
ba nagari bai karewa amma kamar yadda malamu zun ne yake cewa abin annadullahi qas wato abin da ya kanganta kwarai a cikin al'umma ba a ma sanya shi a mizanin au to karancin masu amana ya kai ga kusan amma ai ba yadda za a yi ko a ce ma gaba daya babu amana a ba zai yi ba
to idan mun dauki wannan maganar dan ke cewa to maganar kandara da kusan za a yi cewa duk babu amana dalili na da zuwa bi yanzu misali lokacin zabi zai zo ga wannan mutumin mustasi an san cewa zai rike amana amma bai da abun duniya sai ga an ruga an tafi wajen mustasi
tashi mustasi ya bada amanar kudin sa
kudi ne ba amana talakawa ya kamata mu duba wanda zai rike amana
abinda yake akwai amanar ce ke gaban mu
kuma ba
abinda fake gaban mu a yanzu shine cewa abinda kake gani zahiri shine tabbas
ta kaga wannan
matakin wannan ni dai abinda kwararre abinda abokin aiki na shugaban
to amma yanzu a irin wannan mataki duk da ba fannin addini aka shigo ba ya yake ababin da ake cewa idan ka zabi shugaba da kasan cewa dan su bani iri bane kai ma
kana amana
to ai ita ce da
amana rai
ita ce shi amana
ta amana ka sa
ai kada mai nisa kuma za ka shugaban zai zo ya nemi azabe shi ba dan ya zo ya ci amana ba kuma
to ni na kwa so ta gaba daya saboda wannan akwai
shi me yasa zaka bayar da kudi azabe ka
shine nau'in bayar da amana ai amanar da aka ce ma wanda ya nema kada ka kula shi
so kuma sai zo ya bada
amma sai zo ya bayar da kudi
ya zuba jari
ai ya riga ya fada maka wato shi yasa nace dole ne a koma a can gargajiyar kasa
to dan kenan
a kaso hakan ta faru misali a bangaren siyasa kenan kar ma a yi zaton za a samu wani rikon amana daga wayannan shugabanni irin wayanda suke sayan ƙura'a tun kafin
amma yanzu a yanzu dai duk abin da muke gani babu kaman jin wannan cewa za a rike amana
tunda haja ce ya zuba jari kuma
wani ya zai samu riba sa
idan har mutum bai ci maka bashi gagarumi ba yaje a ƙauyen su yaci bashi gagarumi yaje ƙauyen su yayi noma sauran masu ƴan kananan ga yaunanan na noma ya ba su suma bashi da
sayan
dan a fada da cin abinci da sauran su me zai kai mutum yaci bashi a banki dan yaje yayi siyasa yana son bukami
gaskiya ta zama kasuwanci
haja to kuma ina amana take nan ina zaka danka mutun cewa rabu da ni ka gusa zuwa wuri kaza domin ka kare min mutunci da babu shi
to da kai wannan magana sai na zo ga tambaya ta ta gaba wanda kike son ta san menene aka san cin amana menene aka san amana wato cin amana kenan a kasa me wani illa take iya jabi wa al'umma
rushewa al'umma baki da ne
ai rushewa ce
ai gaba daya al'umma ta gama
hallaka al'umma ne hallaka al'umma
yanzu babban misali da
bari malaimin
yau halin da muke ciki a kasar nan me ya jaya mana
cika fada
cika amana
amana ce babu Allah ko ta rushe to duk gaba ke da tsarin rayuwar mu da bita amma in akwai ta shikenan magana ta kare da ba ma cin halin da muke ciki
wato ita amana na in dai har aka taba ta to an ruguza al'umma ne
ka halaka ita ce al'umma maganar ruguzawa fa ana iya saki kwabawa a gida in ko aka halaka ai an tafi
an yi murzu
to kusan manzalin da muke kenan an kawo manzalin da yanzu zaka ce ba dan siyasa biyani idan ya biya ka ya Allah kada Allah ya sa ya ci tun da ya riga ya biya ka domin me ko da ya ci in ya tafi can ba zai tuna da kai din ba kuma Allah na tuba so da yawa ake cewa ba yadda amana ga wanda ya cancanta musamman saboda wannan mun kawo magana shugabanci ne ina tsammani dai a cikin dai halitta da yawa da muke gani yanzu akwai wanda ya kai da akwai rashin kunya to ko shi ka zo ka tsayar kace ba mu bukatar sisin kobanka halayya ka muka gani kuma zaka iya yi mana kaza don haka mun dunguma mun baka kura'a ka mun zabe ka kaje wuri kaza domin ka wakilce mu wallahi zai yi shugabanci na gari
shi na akuya
dole shin kunyar shi
ta bace shi
saboda baka nuna shi kana bukatar komai ba a wajen sa
wato inda ka dai an ce da wani
to ita wannan ita ce amanar da za a damkawo irin ma shugabannin da muke da bukata
kuma a tambaye su akan maganar amana
kwane da gaske
alijili baya ga kalamanka ba iya yan siyasa ne kadai suke cin amana a wannan zamani
kwane da gaske
hatta hukumomi da ma'aikatan gwamnati su kansu ma'aikata da yawa
ai shugabanci
ai shugabanci ai
shugabanci jama'a idan ma suna cin amana
shiga har da fannonin malamai ai ko cin amana
ba
kwane mutane akai san ko ba haka kwane to fa fannin ne abin nan duk wani fanni da ya kasance na rayuwa akwai cin amana akwai tabbatar da amana cikin sa
kuma da an taba amana
da an taba nan wannan abun ya gama rushewa
to yanzu aiki ba za ta tuma
da halaka
ai gaba shi san albashin sa kaza ne amma za ka ga yana yau da hidima yadda ta wuce wannan har gida zai kawo abun kuma ci an
gudu ai dangi kuma sai ni ta murna mana gana kamar alherin
wa ka gani dan dalilin da yasa
akwai kuma amfani da ita al'umma za ta karar da shi idan aka tsaya akan amanar nan aka kuma koma akan ta
duk wani abu na ingantuwar rayuwa na matsomiki na mai da duniya ta zamanto a dunkule
a tafin hannun mu
tafin hannun duk muna da su to kuma ga ya mini wani lokaci muka fi
samun
rashin abinci rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali
ai wayan nan ma suna taimaka a wurin gulma
wato da kace ci gaba mai hakar rijiya in muka duba ta wannan fanni na maganar bayar da amana da rikonta ci gaban mai hakar rijiya ma akwai abin da za a karshe za a fara da shi ci gaban sarkin bakani yana ƙara girma da hankali amma hankalin shi na daji domin ai batan muke yi ko da yaushe a kulle yomin saboda cin amma sai ka je ka tarar da ma'aikaci ya ce maka kawo kaza ka ce a bayan ya ce albashin ya zance
wato ya fito maka ma babu magana
ya ce amana
kawo ta shi zai kita
babu magana boyo to don haka ire-iren waɗannan al'amura a kulle yomin ƙara shigar da kawo nan mu muke
yi to yanne ne amfani da zamu samu idan muka rike ta amana
an shimfida gaskiya aikin fida gaskiya ne da yi mata harsashi da kuma gina gaskiyar
babban takeici shine mu muke tunkaho da addini mu muke bin kuma dokokin addini wanda suka shimfida mana sharuɗa na amana amma bisa ga cin amanar da muke da shi din yanzu wai koyi muke da waɗanda addinan su ko kuma su dogara da addini ba domin shimfida musu ka'idojin amana ɗaya daga cikin irin abubuwan da muke fama da shi kenan kuma an san cewa bayar da amana ya Allah tun daga ƙasa har zuwa ƙarshe abu ne wanda yake gina al'umma to yau shi yake rusa mana mu al'umma ta su kuma tana kyaruwa
saboda su sun rige riko da amana
saboda sun rike amana
to Allah ya kyauta da fatan duk matasa da suke sauraron wannan shiri za su yi riko da amana kuma su rinka aikata shi baki na mun gode da muhawara da muka tafka akan maganar amana a ta kowane bangare mun gode
kamar saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji mun yi su musamman ma abokiyar aiki na da take ni gabatar da shirin Zuhra Aminu Kaji sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku a kasance lafiya.